sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya na yau Alhamis 17 ga watan Fabrairu shekarar 2022. Baba ya kuma makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Masu aikin ceto da jami'an birnin Petropolis da ke tsaunin kasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla 94 daga zaftarewar kasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya. Fadar Kremlin ta faɗa yawa Alhamis cewa za a ɗauki lokaci kafin janye sojojin Rasha da suka kammala atisayi kusa da kan iyakar Ukraine. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce Faransa za ta janye sojojinta daga Mali, inda take fafata da masu kaifin kishin Islama, amma sojojinta za su ci gaba da kasancewa makwabtan ƙasashen Afirka ta Yamma.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ƙarancin albarkatun man fetur ya fara shafar manoman rani a Najeriya.
Ka je gidan mai baka samu ba, a galan ma ba za a baka, baka samu ba za a bayar da ba inda ake sai da man nan a yanzu. To saboda haka shine muke jawo hankalin ita gwamnatin tarayya da ta tsaya ta duba ta kula da manomanta.
A kasar Ghana kuma, ƴan adawa a majalisar dokokin kasar sun sanya hannu akan wata takardar neman tsige ministan kiwon lafiya akan yarjejeniyar sayo rigakafin coronavirus da bai bi ka'ida ba.
Minista dai ma ya riga ya laifi ya kare cikin laifin kuma to yanayi ne na batun kasa ko ba gane ba dan na ga dai abin da shi kan dokan kasa in dokan kasa ce a kore shi a kore shi inda doka ta aje magana wurin mu muke
muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aika mana ta hanyar email to amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Masu aikin ceto da jami'an birnin Petropolis da ke tsaunin kasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla 94 daga zaftarewar kasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya. Birnin mai tazarar kilomita 68 daga arewacin Rio de Janeiro ya fuskanci wa makon ruwan sama kamar da bakin kwarya a ranar Talatar da ta wuce, wanda ya mayar da titina zuwa koguna. Hukumar kula da yanayi ta yankin Metsul ta ba da rahoton cewa wasu sassan birnin Petropolis sun samu kusan santimita 26 a ƙasa da sa'o'i 6 fiye da yadda aka yi tsammani a gaba ɗaya watan Fabrairu. Ruwan ya lalata gidaje da ke unguwannin gefen tsaunin tare da yin awon gaba da motoci. Jami'ai sun ce kimanin gidaje 80 ne suka lalace. Kimanin mutane 400 da suka rasa mahallansu ne aka tsugunar da su a matsuguni akasari a makarantu, in ji jami'ai. Kungiyoyin agaji sun yi kira da a bada gudunmuwar katifu, barguna, abinci, ruwa, kayan sakawa da kuma abin rufe fuska ga waɗanda abin ya shafa. Fadar Kremlin ta faɗa yawa Alhamis cewa za a ɗauki lokaci kafin janye sojojin Rasha da suka kammala atisayi kusa da kan iyakar Ukraine, yayin da Amurka da sauran ƙawayen Ukraine suka ce babu wata ƙwaƙƙwarar alamar janye sojojin Rasha da ya haifar da fargaba saboda mamaye Ukraine. Wani babban jami'in Amurka ya shaida wa manema labarai jiya Laraba da yamma cewa duk da Rasha tana cewa ta fara mayar da wasu rukunoni zuwa sansanoninsu, amma ta ƙara sojoji da yawansu ya kai 700 akan iyakar Ukraine. Jami'in ya ce Rasha ta kuma faɗa a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan cewa a shirye suke su shiga tattaunawa ta diplomasiya kamar yadda mu da ƙawayenmu muka shayin ta yin, amma duk wata alama da muke da ita a yanzu kawai an bayar da sanarwa a bainar jama'a ta tattaunawa da yin ikirarin rage zaman ɗarɗar, yayin da asirce ake gangamin yaƙi. Rasha dai ta musanta tana shirin mamaye Ukraine, kuma ta nemi tabbacin tsaro kamar alkawarin ƙungiyar tsaro ta NATO da ta yi na cewa ba za ta baiwa Ukraine memba sauran tsoffin jamhuriyar Soviet ba. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce Faransa za ta janye sojojinta daga Mali, inda take fafata da masu kaifin kishin Islama, amma sojojinta za su ci gaba da kasancewa makwabtan ƙasashen Afirka ta Yamma. Da yake sanar da matakin yayin taron manema labarai a birnin Paris, Macron ya ce ba za mu ci gaba da kasancewa muna shiga harkokin soja ba tare da hukumomin riƙon ƙwarya na Mali waɗanda ba ma musayar dabaru da manufofi. Faransa na da kusan sojoji 4,300 a yankin Sahel, ciki har da 2,400 a Mali, rundunar dakarun da ake kira Barkane, kuma tana da hannu a kasashen Chadi, Niger, Burkina Faso da kuma Mauritania. Tun a shekara ta 2013 ne sojojin Faransa suka fara kai hari a kasar Mali, inda suka shiga tsakani domin fatattakar masu kaifin kishin Islama daga kan kargan mulki. A lokaci guda shugabannin Turai sun sanar yau Alhamis cewa sojoji da ke cikin rundunar soja da Turai ke jagoranta su ma za su janye daga Mali.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Manoman rani a Najeriya sun ce karancin albarkatun man fetur da wasu sassan kasar ke fuskanta ya fara barazana ga ayyukan noma, yayin da hukumar yaki da lamarin rashawa ta jihar Kano ta cafke manajojin gidajen mai fiye da 12 bisa laifin ƙara farashin man fetur din. Daga Kano, Mahmud Kwali na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Wannan dai shine mako na biyu da fara fuskantar karancin albarkatun mai a sassan Najeriya, bayan da hukumomi suka gano cewa wasu daga cikin kamfanonin da ke kwantarage shigar da tataccen mai zuwa cikin kasar daga kasashen ƙetare ya shigar da nau'in gurbataccen mai cikin kasar. Ko da yake nan take hukumomin da lamarin ya shafa suka dauki matakin dakatar da amfani da wannan gurbataccen mai, amma kwatsam aka wayi gari galibin masu gidajen mai a biranen kasar suka kulle tare da daina sayar da man, lamarin da ya haifar da yanayin wahala ga masu ababen hawa da sauran waɗanda ke amfani da albarkatun mai a sassan kasar. Manoman alkama da sauran kayan amfanin gona da ake nomawa da rani na cikin waɗanda suke kokawa saboda barazanar da suke fuskanta. Alhaji Ali'an Dutse shine shugaban kungiyar manoma ta Amana a jihar Jigawa.
Yanzu in ka je ka duba yabanya mukalau take, an samu lullumi ga hazo. Ɗan matsalolin da muka samu wannan ne na matsalan man fetur din nan. To wannan ita ce ka san mai muke siya muke barwa. Muna da kalubale wajen fetur. Gwamnatin tarayya ta tsaya ta duba duk mutanen da suka kawo wa gwamnati na kasu da ta yi hukunci a kansu. Ka je gidan mai baka samu ba. A galan ma ba za a baka baka samu ba, za ka samu ba. Ba inna ake sai da man nan a yanzu. To saboda haka shine muke jawo hankalin ita gwamnatin tarayya da ta tsaya ta duba ta kula da manomanta.
Yanzu haka dai kalilan gidajen mai da ke sayar da shi a birni da kewayen Kano na sayar da lita guda ta man akan naira 200 zuwa sama. Sai dai a iya cewa a nata bangaren hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano ta fara daukar matakai akan manajojin irin waɗannan gidajen mai. Barista Mahmud Balarabe shine shugaban hukumar.
Ranar Lahadi ne kira ainihin nambobin su shugabannin. Ranar Litinin kuma na sake buga waya shiru, na rubuta text wato sako da ake yi ta waya na tura, to kuma da ji shiru ga wahala ana tasha. Ana ƙara kuɗi haka kawai. So ana sa mutane cikin matsi gaskiya. Ranar Talata sai na hada mutane da muka fita. Duk inda muka duba muka tabbatar mutum ya ƙara lita yana mai sai da ita naira 200. Mun kama gidaje mai sannan da gaba ɗayansu musamman manajojin dukkan su ba wanda bai tabbatar mana cewa gaskiya ya san ya kuskure, haka ne yana neman afuwa sun yi laifi. Saboda haka duk wanda muka samu da laifi in mai binciken za mu kai mutum kotu, saboda ba za mu kyale a rinka uzurawa jama'a ba.
To amma shugaban shiyar Kano na kungiyar IPMAN ta dillalan mai a Najeriya Alhaji Bashir Dan Malam ya faɗa min ta wayar tarho cewa waɗancan manajojin gidajen mai sun yi ƙari ne bisa umarnin ƙungiyarsu biyo bayan wata yarjejeniya da suka ƙulla da gwamnatin Kano akan wannan batu. Sai dai duk da haka shugaban hukumar hana rashawar ta Kano na cewa
in dai ba a daina samun masu yin irin wannan laifin suna tsawwalawa jama'a suna ƙara kuɗin man fetur ba, aye kudin lita na fetur ba, to ku za mu ci gaba da fita kuma muna kama mutane.
Barista Mahmud Balarabe kenan shugaban hukumar yaki da rashawa ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla, a gaida Mahmud Kwari da wannan rahoto. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Wani taro da aka gudanar a ranar Talata da ta wuce karkashin jagorancin Majalisar Dinkin Duniya da gwamnatin kasar Haiti ya yi alkawarin samar da dala miliyan 600 don taimakawa Haiti farfaduwa daga girgizar kasa mai karfin gaske da ta afku a kudancin Haiti a bara. Alkawarin sun hada da dala miliyan 50 daga hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID da aka mayar da hankali kan samar da abinci, ayyukan noma, shirye-shiryen abinci masu gina jiki da kuma kuɗi ga ilimi. Tarayyar Turai ta ƙara tallafin sama da dala miliyan 30, yayin da Canada ta yi alkawarin bada agaji na kusan dala miliyan 20. Gwamnatin kasar Haiti tana neman dala biliyan 2 na shirye-shiryen farfaduwa bayan girgizar kasa mai karfin maki 7.2 da ta kashe kimanin mutane 2,200 da lalata gidaje sama da 13,000. Yau Alhamis, hukumomi a birnin Sydney na kasar Australia sun rufe wuraren shakatawa na bakin teku bayan wani mummunan hari da wani katin kifi ya kai a yankin tun shekarar 1963. An yi amfani da layuka da ba kwace ba da jirage marasa matuka don kokarin ganowa da kama kifin da ya kai harin ajiyar Laraba. Wani faifan bidiyo da aka yada ta intanet ya nuna kifin ya afka wani mai ninkaya jiya Laraba a gabar tekun Little Bay Beach, kimanin kilomita 20 kudu da birni mafi girma a Australia, Sydney, kusa da mashigar Botany Bay. Har yanzu 'yan sanda ba su bayyana sunan wanda abin ya rutsa da shi ba. Jami'an sun ce sun yi imanin cewa wani babban kifi fari ne mai tsayin mita 3 ya haddasa shi.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kubadalla, 'yan adawa a majalisar dokokin kasar Ghana sun rataba hannu akan takardar buƙatar tsige ministan kiwon lafiyar ƙasar Kwaku Ajiman Menu bisa laifin da suka ce ya aikata da nuna rashin iya aiki. Kiran 'yan adawan na zuwa ne biyo bayan gurfanar da ministan ya yi a gaban majalisar dokoki bisa laifin shiga wata yarjejeniyar sauyin rigakafin corona nau'in Sputnik V ba tare da amincewar majalisar ba. Wakilin mu Hamza Adam a birnin Kumasi ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya hada mana.
'Yan adawa a majalisar dattawan kasar Ghana sun gabatar da takardar bukatar da a tsige ministan kiwon lafiya Kwaku Ajiman Menu daga mukaminsa bisa laifi da suka ce ya aiwatar na nuna gaza iya aiki. Kiraye-kirayen 'yan adawan bai rasa nasaba da yarjejeniyar da ministan kiwon lafiya a kasar ya kulla da mashhurin ɗan kasuwa don kasar hadaddiyar ɗaurar Larabawa Sheikh Ahmed Al-Maktoum na samar ma kasar Ghana rigakafin cutar corona nau'in Sputnik V ba tare da amincewar majalisar dattawan kasar Ghana ba. A jawabinsa yayin ganawarsu da manema labaru a zauren Mr. Kwabena Minta Akando, ɗaya daga cikin wakilan jam'iyyar NDC mai adawa a kasar Ghana, ya ce ministan ya keta dokan kasan saboda bisa kundin tsarin mulkin kasar Ghana da ya samu inganci a shekarar 1992. A duk lokacin da za a kulla wata rijijeniya da wata kasa to kamata ya yi da a gabatar da kuɗiri a zauren majalisar dattawan kasar tare da samun amincewar zauren tukuna. Ya ce ba wannan ma kaɗai ne laifi na ministan ba, ya kuma keta ka'ida na samarwa tare da yaudarin kasa saboda kuɗin rigakafin cutar ta corona ta Sputnik V ɗin nan a kowace kwaya ɗaya bai kai $10 na kasan Amurka ba, amma kuwa ministan ya ce kowace ɗaya hakan dala na Amurka 19 ne. A don haka muna buƙatar da a sige ministan.
Price of the vaccine was less than $10 and the state had to buy it at $19 per dose.
Da yake mai da martani, mataimakin shugaban masu rinjaye a zauren majalisar dattawan kasar Afeno Makin ya ce an kafa kwamitin bincika aika-aikan ministan mai nasaba da samar da rigakafin cuta ta corona, kuma kwamitin ta yi kokari ta bar ɗan kasuwa Sheikh Ahmed Al-Maktoum ya maido da zuzurutun kudade da aka tura masa ba tare da ya ba da rigakafin ba. Ya ce hakan na nuni da cewa shakka babu Ghana ta yi nasara.
Sheikh Al-Maktoum resulted in the refund of certain amount pay for which payment no vaccines had been received.
Ya nuna damuwarsa matuka bisa yunkurin da 'yan adawa suka yi na bukatar da a tsige ministan, a inda yake cewar za mu yi mamaki matuka bida in ko hakan ya tabbata shakka babu.
Surprised to see that happening on the floor of the house.
Yunkurin tattaunawa da ministan da ake yunkurin tsige sa Kwaku Ajiman Menu ya ci tura. Sai dai halin yanzu wakilai 137 na jam'iyyar NDC mai adawa suka sanya hannu akan takardan, kuma za a fara tafka muhawara kan bukatar da a tsige ministan har na tsawon kwana 14 tukuna a kada kuri'ar raba gardama. Dan kuma masu na'amda a tsige ministan sun kwashi kashi 2 bisa 3 masu ikon kada kuri'a. To shakka babu ministan
na ji sabacin talakawa ko shin meye ra'ayinsu bisa matakin da 'yan adawa a majalisar dattawan kasar suka dauka?
Minista dai mai ya riga ya laifi ya kare cikin laifin kuma to yanayi ne na batun kasa ko ba gane ba, dan na ga dai abin da shi kan dokan kasa, in dokan kasa ce a kore shi a kore shi, inda doka ta aje magana wurin mu muke.
Sunana Muhammad Ibrahim, an yi investigation an duba kan lamarin, even ma maganin da ya oda ya zo da shi an karbi, kuma kudin da ake da baya na bayan kudin kuma shi ma an karbi wannan kudin. mai. Ta dai ra'ayina dai ina ganin kaman ya kamata a yafe mai.
An fara tattakan minista Kwaku Ajman Menu ne tun lokacin da jaridar kasar Norway VG ta fitar da rahoton cewar gwamnatin Ghana za ta saya rigakafin corona daga wani ɗan kasuwa Sheikh Al Maktoum Ahmed da aka ce abokinsa Umar Faruk Zakur na daga cikin waɗanda gwamnatin kasar Norway ke nema ruwa a jallo bisa wasu manyan laifuka da ake zargin sa. Hakan ko ya kai majalisar dattawan kasar Ghana ga gudanar da bincike tare da gano cewa ya keta wasu ka'idodi na kasar Ghana. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan tarin fuka, wato tuberculosis a Turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren jami'in lafiya Dr. Abubakar Said Kanya. Likita, barka da wannan lokaci.
To, masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To, likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani game da tarin fuka.
Tarin fuka tari ne da yake kama bil'adama, kuma yawanci farkon kamawan huhu yake tabawa. In ya taba huhu sai ya kaba da mutum ya ga tari da kuma fuka din, wato lumfashi mai wahala. Kuma wata kwayar cuta nau'in bacteria da ake cewa Mycobacterium tuberculosis ita take kawo wannan tarin wanda farko yake kama huhu, amma ba zai iya harbar sauran gurare a jikin dan adam. In ba a dauki mataki ba ko ba a sha magani ba, zai iya harbar wasu sassa na jikin ɗan adam. Zai iya taɓa ciki, abinda ake cewa abdominal tuberculosis, yana taɓa gurare da yawa. Akwai ma abinda ake cewa miliary tuberculosis, zai tattaɓa duka organs na mutum kai har ƙashi, kinga ƙarfin ƙashi na jikin bil adama. To tari zai iya harbuwa, daga nan ya fita daga pulmonary tuberculosis ya zama disseminated tuberculosis, wanda ya harbu ya tattaɓa gurare da dama. Shi kanshi wajen ba da maganin akwai abinda ake cewa multi drug resistance tuberculosis. In aka yi sakaki ko aka fara shan maganin aka daina, ko kuma aka samu tarin ya ƙarfi ma, shi kanshi in an sha wasu magungunan na farko da ake fara bayarwa sai a kasa samun galabar cimma shi wannan ciwo, sai an harhada wasu magunguna da saboda wannan abin da ake cewa multi drug resistance, an harhada magunguna amma kuma ba su yi tasiri ba.
Shin me ke kawo cutar tarin fuka?
To, abin da yake kawo shi ciwon tarin fuka, idan mutum ya harbi da ita wannan kwayar cuta ta Mycobacterium tuberculosis bacteria ce, saboda misali ko wani shima mai laruran sun haɗu an cakuɗu ko a guri mai cinkoso inda ba iska, ta hanyar limfashi ko tari ko yayi kaki ya tofar din nan ba abin ne ba, ya bushe ya shiga iska, ta hanyar iska ake ɗauka, so za a iya kamuwa da wannan larura. Kuma daɗin daɗawa, musamman in ba tsafta a gurare, gurin cinkoso jama'a ta yi yawa ana tare, kamar misali gurin irin da ake cewa gurin gyaran hali jama'a da yawa, ko haka duk wani taro, nau'i na taro da za a taru da yawa jama'a, limfashi yana haɗuwa kuma da mai larura ko kakin, kamar yadda na faɗa, ko tarin haka baya rufe bakinsa ko hancinsa ko yi atishawa, duka za akwai za a iya kamuwa da wannan larura ta tuberculosis, tarin fuka.
To, likita, menene alamomin tarin fuka?
Alamomin tarin fuka suna da yawa. Na farko akwai shi tari din da limfashi haka da wahala, ko ciwon kirji, ko kuma dan zazzabi haka ba mai zafi da yawa ba, ko kuma da daddare mutum ya rinka gumi bayan sa ya jike, ko mutum ya kajin kasala, ko ya jima kwata-kwata, baya marmarin abinci. Duk wannan alamomi ne na tarin fuka. Kuma tarin yawanci daga abin da ya ba kowane tarsi, wanda kamar ya wuce sati biyu, daga sati biyu abin da ya sama, mutum zai rika kakar da majina. Kuma daga cikin alamomi na tarin fuka shi ma mutum zai rika rama, za a ga yana ramewa.
To likita, so ya suka fi cin karo da cutar tarin fuka?
To tarin fuka zai iya kama kowa, zai iya kama babba, zai iya kama yaro, wanda misali da yake masu kamar ciwo na larura mai karya garkuwan jiki suna da suma kamar risk na kamuwa da wannan ciwo, musamman saboda dama ana cika masu ciwon dan juma ne da dan jummai.
Shin mai fama da tarin fuka zai iya yada ta ga jama'a?
Kwarai kuwa wanda ya kama da ciwon tarin fuka zai yada shi ga al'umma. Aina yi bayani sosai, ana yada shi contagious, kuma airborne ne da ake yada shi ta hanyar iska ko limfashi.
To likita, yaya ake kula da mai fama da tarin fuka?
To yadda ake kula da mai ciwon tarin fuka, na farko dai a gano din cewa tarin fuka din ne, ta hanyar gwaji za a iya karɓar kakinsa a gwada, ko a yi hoto shi ma na abin da ake cewa na x-ray a gwada a tabbatar cewa ciwon tarin fuka ne. In shi ne, sai a ɗora mutum akan magani wanda zai riƙa sha na tsawon wani lokaci. Wannan ya fara shan magani, insha Allah na bayan wani lokaci zai samu sauki, zai warke.
Shin me abu na farko da ya kamata mutum ya yi idan yana tari?
In dai mutum yana tari har ya wuce sati biyu, to sai ya je ya ga ma'aikatan lafiya, a duba shi, a karɓi kakinsa a gwada, in ta kama a yi masa hoto a yi, a tabbatar cewa ba tarin fuka ba ne. In kuma an ga tarin fuka ne kamar yadda na faɗa, sai a ɗora mutum akan magani da ake sha.
To likita, musamman ma a kasar Hausa ko kuma a karkara, sai ka ji an ce idan mutum yana tari a dafa mishi kadangare. To likita, shin cin kadangare na ɗaya daga cikin hanyoyin magance tarin fuka?
To gaskiya, kamar yadda kika da mai kace, cin kadangare ko yana maganin tarin fuka, babu a kimiyance mu ba mu san wannan ba. Mun san cewa mutum yana tarin fuka akwai magunguna sahihai da aka tabbatar da ingancinsu tun da ma shekara aru-aru da suka wuce, ana asibitoci ana dorawa a ba mutum magani ya sha na tsawon wasu lokuta, kuma wannan magungunan yawanci da ke da kyauta ne ake ba da su.
To daga ƙarshe, wata shawara za ka ba wa masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da tarin fuka da ma sauran cutuka baki daya?
To shawarwarin da za mu bayar ga masu sauraro domin kariya daga ciwon tarin fuka, na yi bayanin cewa yawanci cinkoso, rashin tsafta, ko mutum yana da tarin yana kaki ya tofar barkatai, ko tari ba a rufe baki, ko atishawa ba a rufe hanci, duk wannan zai sa a ɗauki ciwo. In har mutum yana da lura kuma yana mu'amala yana cakuɗuwa da mutane, saboda haka kin ga dole a kiyaye da tsafta da kuma mutum in zai yi tari ya rufe bakinsa, ko in zai atishawa ya rufe hancinsa, domin in yana da larurar kada ya harbi waɗansu, tunda ciwo ne da na faɗa da ya ɗaukan shi ta hanyar limfashi. Sannan kuma babbar kariya lokacin da aka haifi jariri sati na farko, akwai allura da aka sani ake yin ta, wato BCG, tana ba da kariya daga kamuwa da ciwon tarin fuka.
Masu sauraron mu, kada da ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Abubakar Sa'id Kanya, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Madalla a gaida malama Hauwa. Yanzu ko ga kaɗan daga cikin sakonni da ku aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Ahmad Ibrahim Batsari da Tanimu Tela Jibiya daga jihar Katsina. Suka ce, muna tarda Allah wadai da kalaman da mai ba gwamnatin jihar Katsina shawara akan tsaro ya yi, inda yake cewa an kwashe kusan watanni shida ba a kai harin ta'addanci ko sau uku ba a jihar Katsina. Wannan zance ba gaskiya ba ne, domin ba tsari da Jibiya an kai wata takwas babu ranar da za ta fito ba tare da an kai harin ta'addanci ba, amma babu komai, akwai Allah shi ne mai sakayya. Sako na gaba ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasu a jihar Yobe. ya ce Salam Bikisa, da Allah ku bani dama da na yi kira ga gwamnatin Najeriya da hukumar ilimi ta ƙasa da su yi wa Allah da annabinsa da su hau teburin sulhu da ƙungiyar ASU ta malaman jami'o'i da su janye wannan dogon yajin aiki da suke niyyar yi don gudun shigar fannin ilimin yaran mu matasa wani hali da ni ASU. Daga ƙarshe ina addu'a Allah kawo fahimtar juna a tsakaninsu. Sakonmu daga bada cewa Salam VOA Hausa. Muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari cewa don Allah ya katse taron da suke yi wanda ba zai amfani mu da komai ba, ya zo ya ga halin da talakawan ƙasar suke ciki a 'yan kwanaki kalilan da aka samu matsalar gurɓataccen man fetur da ya janyo mana ƙarancin man da ƙara farashinsa da ƙara wa kayan abinci kuɗi. Daga kawo mai ruwa da Sale Muhammad Isa Bajuga. Sako na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karufin Madaki a jihar Bauchin, tarayyar Najeriya. Ya ce Salam VOA Hausa, tabbas zargin safarin miyagun kwayoyi da ake yi wa DCP Abba Kyari abin dubawa ne, domin dan adam tara yake bai cika goma ba. Allah ka samu yi kyakkyawan ƙarshe a rayuwarmu. Wannan sako na cewa binciken da alƙaliyar alƙalai ta jihar Zamfara ta fara akan mataimakin gwamnan jihar Barista Mahadi Aliyu Busau akan zarge-zargen da majalisar dokokin jihar ke yi masa na sabawa dokokin aiki. Muna fatan wannan alƙaliyar za ta ji tsoron Allah a cikin bincikenta ta yi bincike na gaskiya, domin akwai ranar babban bincike tana nan zuwa. Daga Haruna Boda Inkaibo, jihar Jigawa. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Shehu Adamuri Jau. Ya ce hakika matukar muna son ganin daidai a rayuwarmu, to dole ne fa sai mun aikata daidai, domin dai babu yadda mutum zai shuka doya ya ce zai girbe dawa, dole ne abinda mutum ya shuka shi zai girbe. To madalla, sai a ci gaba da aiko mana sakonnin. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Masu aikin ceto da jami'an birnin Petropolis da ke tsaunin ƙasar Brazil sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla 94 daga zaftarewar ƙasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Birnin mai tazarar kilomita 68 daga arewacin Rio de Janeiro ya fuskanci wa makon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a ranar Talata da ta wuce, wanda ya maida titina zuwa koguna. Hukumar kula da yanayi ta yankin Metsul ta ba da rahoton cewa wasu sassan birnin Petropolis sun samu kusan santimita 26 a ƙasa da sa'o'i 6 fiye da yadda aka yi tsammani a gaba ɗaya watan Fabrairu. Fadar Kremlin ta faɗa yau Alhamis cewa za a ɗauki lokaci kafin janye sojojin Rasha da suka kammala atisayi kusa da kan iyakar Ukraine, yayin da Amurka da sauran ƙawayen Ukraine suka ce babu wata ƙwaƙƙwarar alamar janye sojojin Rasha da ya haifar da fargaba saboda mamaye Ukraine. Wani babban jami'in Amurka ya shaida wa manema labarai jiya Laraba da yamma cewa duk da Rasha tana cewa ta fara mayar da wasu rukunoni zuwa sansanoninsu, amma ta ƙara sojoji da yawansu ya kai 700 akan iyakar Ukraine. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce Faransa za ta janye sojojinta daga Mali, inda take fafata da masu kaifin kishin Islama, amma sojojinta za su ci gaba da kasancewa makwabtan ƙasashen Afirka ta yamma. Da yake sanar da matakin yayin taron manema labarai a birnin Paris, Macron ya ce ba za mu ci gaba da kasancewa muna shiga harkokin soja ba tare da hukumomin riƙon ƙwarya na Mali, waɗanda ba ma musayar dabaru da manufofi. Wani taro da aka gudanar a ranar Talata da ta wuce ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin ƙasar Haiti ya yi alƙawarin samar da dala miliyan 600 don taimakawa Haiti farfaɗuwa daga girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta afku a kudancin Haiti a bara.
To masu sauraro, da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lazar Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan lokaci Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.